daga nan birnin Washington dake gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku akan mitoci 16, 25 da kuma 60. Abin nan mai dake jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar Via Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niya dake birnin Kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi. Baya ga haka ko dushi muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi wanda ke zuwa muku da karfe 8 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 7 na safe kenan agogon Ghana, 3 na dare agogon Washington DC. Muhammad Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muka sake dawowa a cikin shirinmu na hantsi, inda za ku ji cewa tsohon gwamnan jihar Sokoto ya yi tsokaci kan batun ficewar Najeriya daga kumurar tattalin arziki.
Wannan hukuma ba tawa gwamnatin mai mulki adalci ba, don kamata ko da haka gaskiya ne sai ta yi shiru kar ta faɗi, ta bari a ga abubuwa na canzawa.
Idan hali ya bamu dama za mu je can kudancin Najeriya mu ji halin da ake ciki dangane da wani hari da ake zargin sojojin Najeriya sun kai. Sannan baya ga haka Saliu Garba zai shigo da shirin suna da shirin ta yi, amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. A karan farko, a matsayinsa na shugaban kasar Amurka, Donald Trump zai jagoranci kasar yau din nan Litini wajen tunawa da hare-haren da aka kai a biranen New York da Washington DC a shekara ta 2001. Trump zai yi hidimar tunawa da zagayowar ta 16 ta harin ta'addanci mafi muni da aka taɓa kaiwa Amurka a fadar shugaban kasa ta White House, tare da yin tsit na misalin karfe 8:40 wato na safe, wato lokacin da jirgin sama na farko da wani dan ta'addan alka'ida ya tunkuyi wato dogayen tagwayen gine-ginen nan na World Trade Center da ke New York. Jirgi na biyu ya wato gwabji gine-ginen na World Trade Center wato bayan mintoci 23 daga bisani, don haka ba da dadewa ba sai tagwayen gine-ginen suka fado. Daga bisani a yau din nan Litini haƙila yau, Trump zai halarci wata hidima ta tunawa da wannan rana a headquarters tsaron Amurka ta Pentagon. Yan tawayen Rohingya da ke ƙasar Myanmar sun yi kiran da a tsagaita wuta na tsawon wata guda tun daga jiya Lahadi, saboda kayan tallafi su samu kaiwa ga waɗanda tashin hankalin ya rutsa da su. Mayakan ƙungiyar 'yan tawaye ta Arakan sun kaddamar da hare-hare kan sansanonin 'yan sanda da na sojoji a ƙarshen watan jiya, al'amarin da ya kai ga raba mutane sama da 300,000 da muhallansu. A wata sanarwa da ta fitar ranar Asabar, ƙungiyar ta bayar da tabbaci ga ƙungiyoyin agaji da cewa su a tabakinta dawo da aikin agajin da suke yi ga dukkanin waɗanda abin ya rutsa da su, ba tare da la'akari da addini ko harshe ba a tsawon wa'adin tsagaita wutar. Jiya Lahadi, ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International ta zargi gwamnatin ƙasar Myanmar da ɗana bama-bamai da gangan kan hanyoyin da 'yan gudun hijirar wato na Rohingya ke wucewa zuwa ƙasar Bangladesh. To kan rufa a shafa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Jiya Lahadi, hukumomin ƙasar Iraki sun ce suna riƙe da 'yan ƙasashen waje mata da yara wajen sama da 1,300, iyalan waɗanda ake kyautata zaton mayakan ISIS ne a wani sansanin kula da waɗanda suka rasa matsugunai, kuma tana tunanin tura su ƙasashensu na asali. Mata da yaran, waɗanda yawancinsu sun fito ne daga ƙasashen Rasha da Turkiya da 'yan wato yankin tsakiyar Asiya, da wasu kuma da suka fito daga Turai, sun miƙa waya ne ga dakarun Kurdawa a ƙarshen watan Agusta, bayan da sojojin Iraki suka fatattaki ISIS daga garin Tal Afar na wanda yake arewacin ƙasar, wanda kuma ke kusa da Mosul. Jami'an ƙasar Iraki sun ce suna kan tantance ƙasashen matan na asali, ko da yake da yawa daga cikinsu ba su da fasfo ɗinsu na asali ko kuma su takardu na ƙasa da ƙasa. Jiya Lahadi, Michelle Saakashvili, tsohon shugaban Georgia wanda daga baya kuma ya zama dan kasar Ukraine, ya ketara daga kasar Poland zuwa cikin kasar Ukraine inda yake cibis da cincirin da magoya bayan sa. Saakashvili ya kasance mara kasa tun bayan da tsohon ubangidansa shugaban Ukraine Petro Poroshenko ya soke takardar izinin zaman sa dan kasar Ukraine wato watanni biyu da suka gabata. Kasar Georgia ta bayar da sammacin kama shi kan wasu zarge-zargen da ake masa masu nasaba da harkokin siyasa, kuma gwamnatin ta Georgia mai headquarter a Tbilisi ta buƙaci gwamnatin Ukraine ta taso masa ƙiyar ta taso mata ƙiyar sa. To amma ba a san ko wannan buƙatar zai yi za ta yi tasiri ba. Saakashvili ya ce dama yana so ne ya koma Ukraine ya kalubalanci matakin da Poroshenko ya dauka na soke takardar izinin zaman sa dan ƙasa bayan da ya fice daga ƙasar. Mahaukaciyar guguwar nan ta Irma ta fantsamo kan jihar Florida ta nan Amurka jiya Lahadi, ta yi kace-kace da wannan jiha mai yawan jama'a musamman ma filin shakatawan nan dake yamma a gabar kogin Mexico, inda iska ta yi ta kadawa da ƙara a yayin da kuma ruwa ke ta zubowa da ƙarfin gaske.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya rautani na nuni da cewa rundunar sojin ƙasar ta kai hari a garin shugaban kungiyar shugaban masu fafutukar ganin an kafa ƙasar Biafra wato IPOB Nnamdi Kanu, inda har ake zargi an kashe wasu mutane. Sai dai rundunar sojin ƙasar ta musanta waɗannan rautani da ke tayawo musamman ma a kafafen sada zumunta. Kai tsaye muna tare da wakilinmu Lamido Abubakar Sokoto da ke birnin Port Harcourt. Lamido, kaman wani hali yake ciki ne yanzu? To na ga kaman mun samu tangarda da Lamido, idan muka sake samun shi zamu komawa gare shi. To a Najeriya wani batu da ke ci gaba da janyo kace na ce shine batun rahoton da hukumar fitar da kididdiga ta NBA ta samar a farkon makon da ya gabata, wanda ya nuna cewa ƙasar ta fita daga matsalar koma da tattalin arziki da ta fuskanta a baya. A baya bayan nan tsohon gwamnan jihar Sokoto Alhaji Attahir Bafarawa ne ya shiga sahun masu tsokaci kan wannan lamari, kamar yadda za ku ji a farkon wannan rahoto da wakilinmu Lamido Abubakar Sokoto ya aika mana daga birnin na Port Harcourt.
Wannan hukuma ba ta wa gwamnatin mai mulki adalci ba, don kamata ko da haka gaskiya ne sai ta yi shiru kar ta faɗi, ta bari a ga abubuwa na canzawa. In ka faɗa abu ka ce ka samu abu, to in ba a riƙa shi ba mutum ba zai je faɗa ba, saboda haka su masu ƙididdiga ga in ka lura ɗigo-ɗigo ne suke magana. Saboda haka shi talaka ka a ce wai tattalin arzikin ƙasa ya ƙaru, su gani suka kama ɓace su aka yi. Saboda haka wannan magana ce ta banza, wanda ina ganin ba za ta ce kunnen mai hankali ba.
Kan batun halin matsi ɗin dai da gwamnatin tarayya ta ce ya kau, kuma mutane sun fara samun sauki dangane da rayuwar yau da kullum, musamman ma kan yadda farashin kayayyaki yake hauhawa a ƙasar, ga abin da wasu 'yan yankin Niger Delta da ma mazauna yankin ke cewa.
To the best of my knowledge as an individual I'm a Niger Delta Ogoni man.
Wannan yana cewa ne ni dai ana wasani a matsayina ɗan yankin Ogoni da ke yankin Niger Delta, wannan ba ƙaramin ci gaba ba ne, hakan kuma na nuna cewa mun samu shugaba ni masu amana da kokarin shi kuwa wannan yace.
Sunana Alhaji Salmanu Dane, da shi wannan tattalin arzikin da an ga ce ya bunƙasa, muna fatan Allah ya sa haka ne ga Najeriya gaba ɗaya, kuma muna mai roƙon Allah ya sa shi shugaba Muhammadu Buhari shi tabbatar da wasu ababe waɗanda talakawan Najeriya za su muri.
Shi kuwa wannan yace.
This is a first story, it's not a true story, because
wannan rahoto labari ne kawai, saboda mu dai a matsayinmu na 'yan ƙasa ba mu ga wani sauyi ba tsakanin jiya da yau. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
Ana turka saboda kuɗi.
To yanzu dai muna tare da Lamido ne, inda zai mana bayani dangane da abin da ke faruwa a can kudu maso gabashin Najeriya game da harin da ake zargin 'yan wato sojojin Najeriya sun kai. Lamido, kamar wani hali ake ciki a wannan wuri?
Yau malam Mahmud, halin da ake ciki shi ne ita ƙungiyar nan da ke rajin ɓallewa daga Najeriya yayin kuma kafa da sarbiya fara wato masa shine suka fitar da wata sanarwa da wani dokan bidiyo kana da wasu hotuna wanda suka nuna cewa rundunar sojan Najeriya ta kai wani farmaki ga yayan kungiyar a yankin na kudu maso gabashin Najeriya musamman su da rami biya da shi madubin yan tawaye yankin wato musa'ilan dikali a ƙauyukan su.
Akwai rahotanni da ke cewa an samu jikkata hamma da mutuwa a wannan hari da ake zargin sojojin sun kai.
Eh, babu shakka akwai hasarar rayuka. Misali kamar ita rundunar sojan Najeriya ta fitar da wata sanarwa wadda ke nuna cewa a ta musanta kai wannan farmakin da aka yi. Amma dai ta nuna cewa kamar su sojojin da ya fara ne suka kakalo sojojin Najeriya a jihar Abia a garin jiya. Inda misali suka yi yunkurin jifa su da duwatsu wadda rundunar ta kai ga mai da martani inda a cikin sanarwa ma rundunar ta ambata cewa jami'in ta daya ya da dukkanta. Saboda haka yanzu dai yankin kudu maso gabashin Najeriya bayan wani taron wannan lamarin ana cikin zaman tsare-tsare.
To kaman za a iya cewa kenan yanzu an ƙara baza jami'an tsaro a wannan yanki gudun kar wani abu ya sake faruwa makamancin wannan?
Ba shakka a ma mutu da haka ne yanzu magana da muke da kai kamar je wanda suka fi kaure tuna wajen wannan sa'ata musamman je a lambara da Abia da Ilimi a bayan da muke samu da kasan nan saboda gudun abubuwan da ta iya biyowa baya sakamakon ba ta tashi da aka yi zai tsakanin su yankin da kuma jami'an sojan Najeriya.
To a
nunan cewa mutane da dama sun rasa rayukansu.
A gurguje kamar nan yankinka da kake na Fatakwal ya mutane suke sauraron ko kuma suke karban wannan labari ya yanayin me kaji ake cewa?
Eh, misali da safe yau za ka ga mutane sun yi gungu saboda wannan al'amari bai faru ko ba karami ba musamman wanda da suke da alƙawarin da suke da alƙawarin kamar yadda suka bayyana. Kwana ta nuna ya ta kama alƙawarin suna tattaunawa a kan shi da kuma tunanin abubuwan da ka yi daiwa baya.
To madalla mun gode Lamido Abubakar Sokoto wakilin kenan Lamido Abubakar Sokoto a birnin Fatakwal. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na gaba wato da ranar kenan za ku ji ƙarin bayani dangane da wannan lamari da ke faruwa. Kafin mu je ga shirinmu bari mu je ga wannan waka domin mu shakata. Yanzu karfe 3 na dare ne da minti 13 ga shirinmu na gaba.
Kuɗe a kashe ne su ta hanya mai kyau.
Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a filin da rashin ta yi. Shirin da ni Salo Garba ke shiryawa nake kuma gabatarwa. Yau shirin zai mai da hankali ne akan wata al'ada da kakanni da kakanninmu suka yi amfani da ita domin taimakawa kansu. Wato adashi. Idan aka yi la'akari da banki wanda zuwansa daga kasashen turawa ya kashe wannan tsohuwar hanyar taimakawa juna, za a ga cewa ai shi ma bankin ya samo asali ne daga karo-karo da mutane ke yi da yanzu ake kiransa saka jari. Fatanmu a nan shi ne bayan an saurari abin da masana za su bayyana mana, za a ga alfanun adashi wajen taimakawa juna samun jarin da ba shi da ruwa. Domin mu samu cikakkiyar fahimta, shirin ya gayyato masana. Yanzu ga wakilin murar Amurka da ke Kano, Mahmud Ibrahim Kwari.
Adashi nan kamar yadda kowa ya sani wata hanya ce da mutane musamman masu ƙaramin ƙarfi a karkara da birane a musamman lardin Arewa ake amfani da shi da kuma wasu sassa na kudancin Najeriya wurin tara kuɗaɗe ta hanyar yin karo-karo domin mutum ya samu wata kafa da zai samu wasu 'yan makudan kuɗaɗe da zai biya wasu bukatunsa da suke da nauyi a gare shi. kuma ta kasance hanya sahihiya kuma mafi sauki ga al'umma a wancan lokaci da ma yanzu a wurin samun kudade ba tare da gifta wasu sharuɗa ba waɗanda mukan gani cibiyoyin hada-hadar kudade da bankuna na gittawa wato ko shimfidawa kafin mutum ya sami rance ko lamani. A tare da ni a wannan zaure akwai Malam Ado Garba, babban jami'i ne a wata cibiya mai zaman kanta, wato cibiyar nazari da bada horo kan kasuwanci da sana'o'i mai shalkwata a nan Kano. Sannan kuma akwai Malam Muhammad Alassan, wanda ƙwararre ne kan harkokin kuɗi da sarrafa su. Zan fara da Malam Muhammad Alassan. Menene adashi ma tukunna, sannan ya ake yin sa?
Wato adashi shi wata hanya ce wadda mutane suke taruwa su taimaka wa juna ta hanyar karo-karo a tattara kuɗi a ba wa mutum ɗaya don ya biya wata buƙata. Shi adashi kaman gamayya ce ta jama'a a bisa yarjejeniyar da suka yarda da ita don taimaka wa kansu da kansu don wata buƙata tasu ko haɓaka tattalin arziki. Don haka shi adashi yana taimaka wa mutum ta hanyoyi da dama. Akwai buƙata misali za ta zo wa mutum wadda ba shi da ƙarfi wadda zai yi ta, to da shi zai ba shi damar ya samu kuɗin da zai yi ta ta hanyar ya samu karo-karo daga wasu mutanen. Don haka zai samu kuɗi a dunƙule a lokaci ɗaya don ya biya wannan buƙatar, wanda in ba don an yi haka ba shi ba zai iya tara kuɗin nan su kai yawan da zai amfani da su ba a lokacin da yake amfani da su. Amma ta hanyar karo-karen nan da haka sai mutum ya ɗauka ya biya wata buƙata tasa wacce take gabansa.
To bayan an tattara mar kuma shi kenan sai kama gabansa?
A dama yadda tsarin yake ai akwai lokaci, shi yasa na ce akan wata yarjejeniya wadda suka amince wa kansu. Wani kullun ne za a ce kullun kowa mutum goma kullun kowa ya bada naira 20 sai a tara sai a ba mutum ɗaya. Na yau na goma aka tara naira 20 din sai a ba mutum ɗaya, na jibi ma sai a tara sai a ba mutum ɗaya. To in ka duba sai ka ga idan ƙarfinka bayan ka gama sana'arka abin za ka yi ajiyewa naira 20 ne, kai kuma buƙatar ka ta naira 200 ce. To kaga kana buƙatar sai kayi kwana 20 kenan kafin ka samu 200 nan. To kuma buƙatar ka kuma jibi kake son ta. Kaga in ka samu na yau da gobe na jibi ya 60 kake da shi. Ba za ka ibe buƙatar ka ba. To amma saboda nan taimakeke ne da na faɗa. Mutum 10 sun kawo, mutum 9 sun kawo, an haɗa da na zama 10. A yau an bani, sun yi biyan buƙata ta gobe ko jibin nan. Ni ma an na bada nawa gobe ko wani rago suka bada nasu gobe sai haɗa ƙara ba mutum ɗaya. Shi ma sai jibi wata buƙata tasa.
Malam Ado Garba, wai me kuke yi ne a cibiyar nan? Kuma aikace-aikacen da kuke yana da nasaba da batun nan na da adashi? Ba mu sani ba ko akwai wani ɓangare da kuka ɗauka kuke so ku haɓaka harkokin nan na adashi?
Kwarai da gaske, wato wannan cibiyar tamu ta ba da horo da nazari da kuma horo akan sana'o'i da kasuwanci. Muna ba da horo akai. Akwai wani tsari da muka fito da shi na shi kanshi adashin. Idan mun koma tarihi baya can, in mun koma adashi wata hanya ce da al'ummar Hausawa suke amfani da ita wajen biya wa kansu buƙatu, waɗansu ma su samu ɗan jarin da za su yi na kasuwanci da kuma sana'un da suke yi. Kuma wancan lokacin akwai yadda ga al'umma, a yanzu ba haka bane. Saboda yawancin mutane yanzu tunda akwai al'adu sun shishigo mu, al'adunmu sun canja. Dole ne yanzu a samu wata kungiya da za ta zo ta gyara shi kanshi harkar adashin. Idan ka lura akwai misalai da yawa da suke faruwa a cikin kasuwanninmu da kuma wajen sana'unmu. Za ka ga an ɗauki yaro ko kuma an ɗauki mutum ya zo yana ta sana'a amma ba shi da jari. Kuma ga hanya mafi sauki ta adashi wadda zai iya yi a wannan cibiya tamu, mun fitar da wasu hanyoyi na yanda za mu yi wa mutane training ko yanda za su samu hanyar da za su haɗa kansu su yi adashi wanda zai ba su jari mai kauri wanda za su yi amfani da shi wajen yin sana'unsu da kasuwanci su haɓaka shi. Wannan cibiya mun kafa ta da tun a 2014. Babban burinmu shi ne mu samar da hanyar da za mu dinga haɗa 'yan kasuwa da masu sana'o'i a guri ɗaya. Za mu dinga warware matsalolinsu. Ba matsalolin za mu zauna a kan teburmu sha shayi mu warware ba, a'a za mu
warware musu matsalolinsu, za mu ba su ansoshin matsalolinsu su je su yi amfani da shi domin su haɓaka kasuwancinsu da sana'arsu.
Wato, kukan gudanar da bincike akan yadda za a warware da matsaloli ko ƙalubalen harkokin kasuwanci da sana'o'i kenan?
Wato, idan mutum ya zo ya shiga wannan cibiya ta mu, ya zo ya yi misali ya zama memban mu, za mu ba shi, akwai abubuwa da yawa da za mu ba shi, wanda shi wannan abubuwan da za mu ba shi shi ne za mu haɓaka mi, za mu ba shi shawarwari, za kuma mu haɓaka mi shi kan shi kasuwancin nashi. Da yawa a ɓangarorinmu na arewacin Najeriya ba mu da irin wannan abun. Gwamnati ta yi ƙoƙari ta samar da irin cibiya ta kasuwanci da sana'u, wanda ake ce mata Chamber of Commerce. To, amma babu cibiya mai zaman kanta wadda take kamar wannan Chamber of Commerce. Shi sa muka wannan tunani, muka samar da shi.
Gwamnati ya dinga ayyuka masu kamanceceniya ko ta tallafa ma tsarin waccan ta gwamnati kenan.
Hakika, za mu yi ƙoƙari, mun yi ƙoƙari mun haɗu gabaki ɗaya da su Chamber of Commerce na Northern Nigeria, da Ministry of Agric, da Bank of Industry, da sauran ma'aikatu na gwamnati, wanda za mu yi aiki tare da su domin haɓaka ciniki da kasuwanci a ɓangarenmu na arewacin Najeriya da sana'o'i.
Malam Muhammad Alhassan, batun dashin nan yana da alfanu kamar yadda ka fara faɗa a baya. To, amma na farko a yanzu za ka lura, in ka lura yanzu kamar mutanenmu sun ja baya daga shiga harkokin dashin nan. A bincikenku da nazari, me kuka gano cewa ya sa a yanzu ya dan zama wato mutane suna baya-baya da shiga tsarin, misali duk da alfaninsa da ka bayyana mana a baya?
Wato, an samu canji na rayuwa ko kuma na zamani, don haka sai ya shafi harkokin adashi wanda muke gada tun iyaye da kakanni. Adashin akwai yadda a tsakanin mutane, wanda duk wanda ya aminta aka ya shiga harkar adashi zai zubi duk dokar da aka saka ta bada karen dashi, zai bayar daidai gwargwadon ikonsa. So sai abin ya dauki dogon lokaci yana tafiya kuma babu matsala. To, yanzu da muka samu canjin zamani, sai zamanin rashin yadda ta shigo tsakaninmu. Bayan rashin yadda, mun samu cigaban zamanin da an samu wasu hukumomi kamar bankuna ko su hukumomi da suke harkar sarrafa kuɗi, da suke bayar da kuɗi sama da yadda aka samu adashi. Amma saboda yadda aka same shi a dashi, amma sai dai shi tsarin wancan daban, sai mutane suke ganin wancan kamar wani tsohon tsari ne na iyaye da kakanni, sai aka yadda shi, sai dai aka zo aka raja a kan wannan shi, kuma sai dai aka hau kansa gaba ɗaya, sai wasu ya karye da su, sai suka faɗo. To, alal haƙiƙa dashin nan ya kamata a ce an dawo kansa, domin kamar yadda Malam Ado ya faɗa, ai masa kuskulimar a gyara shi yana da amfani, domin da mutane sun tsuke tunaninsu akan kawai za su yi adashi ne don wata bukata ta yanzu, ko don aure, ko don hidimar sallah, ko don gyaran gida, ko don siyan abun hawa, ko wani abu da ya shafa haka. Amma ya kamata in har mutum zai iya tunanin da zai yi adashi da zai yi yarsa aure, ko yi wa kansa aure, ko yi wa ɗansa aure, to sai ya duba ya gani me isa bai samu kuɗin nan da ibiya da zai biya wannan bukatar tasa ba a lokacin har sai ya adashi. Amsa babu ce, to ta wace hanya zai biya samu? To, tunda in haida ya aminta adashin can, zai iya tara masa kuɗi ya biya wata bukata. To, me isa ba zai amfani da shi ba ya tara kuɗin ya wata sana'a, yadda nan gaba ma ba sai ya shiga adashin ba, ko kuma in ya shiga adashin sai dai dan ƙarin haɓaka abin da ya saka a gabansa. To, alal haƙiƙa mutane kuma su ɗaya daga wata matsala kuma mutane suna rena samun su. Akwai mutumin da kullun zai kansa ƙa'ida, in zai kwanta sai ya ci gidan naira 50, ko sai ya sha shayi na naira 100, ko sai an soya masa indomie ta 200. Ba ana nufin mutum kare biyar bukatarsa ba. To, amma sai an ɗan rage cikin, sannan za a samu a biya wata bukatar. Idan ka kalli samun ka karkare na shi komai kankanta, a'a, duba ka ga menene zama dole za ka yi shi a iya samun ka. Ɗan rage wani abu da yake ba dole ba, ka dinga ɗan tanadin wani abu. Misali nake so in ce, idan kullun sai ka ci taliya ɗan yara kafin ka kwanta ta naira 200, to iya kuri ka ce gobe ka hakura gata sai ka ci, ajiye kuɗin wannan kwana ɗaya inda kake tsallakewa. Misali sai yar kaza ka yar a gidanku inda fili ta naira 500 ko 700,
kaza mai rai
kai kiwonta da dan zakara. To, basu kai kasi amma ka manta. Yawanci mu da bamu da al'adar ba su abinci da kanzu a dan watsa musu a gida su je kuta dan sha ruwa su yi, in ba ka killace su ba kenan. Kana nan wutarin sai ga tayi kwai guda 10, sai ta kyanke shi 8 misali, sai ka ga biyar sun rayu ko 3.
kaga tunda ka sai kwaya daya yan ta zama su hudu ko su biyar ko su goma to ka ku yana wannan ya nuna maka cewar da kana da guda biyar irin wayannan kila ka sami ayan guda 25 misali nake bayarwa ta yanda ko menene kadan rage zai iya maka amfani so dan haka sai kaga kajin nan sun kai mawar wani lokacin da aka ebi na naira 1000 ka zaka sayar sai ka biya wata bukata to idan kuma samun ka yafi haka sai ka nemi wani abu wanda zaka iya tanadi domin sa in kai adashin zaka yi ka habaka ai ka kirkiro wani abu kai dan ka rufa kanka asiri amma kana wata sana'a zaka iya yin dashin dan ka habaka wannan sana'ar in jarin ka kadan ne ka kara jari in da gurin da kake guri daya ne sai ka bude wani wajen tun kana yi kai kai kadai sai ta kai matsayin da miwa zaka dauki ne maka aiki ka ka taimakawa kanka ka taimakawa al'umma ka taimakawa kasa gaba daya
madalla jama'a anan zamu dakata sai mako mai zuwa idan ubangiji Allah ya kai mu dora daga inda muka tsaya a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su da Solomon Abo da Chubahiro Diodene da suka bada umarni ne Salwa Garba daga Mirar Amurka anan birnin Washington ke muku fatan alheri sai mun sake saduwa
kudi an kashe sau ta hanya
yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridun Najeriya na ƙarshen mako
za mu fara sharhin jaridun makon na Najeriya ne da jaridar Leadership da ake bugawa a rewacin Najeriya wanda ta dauko babban labarin da yanzu haka ke ci gaba da daukan hankalin fagen siyasar Najeriya da ke da nasaba da tsayawan shugaba Muhammadu Buhari zabe a shekara ta 2019 wanda kuma ke da alaka da kalaman ministan mata Aishatu Alhassan da kuma tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar daga jaridar Leadership sai kuma jaridar The Nation da ake gawa a nan birnin Lagos a shafin ta na farko jaridar ta ruwaito cewa kungiyar kwadugo ta kasa NLC na adawa da sake baiwa jihohi kudade na biyan bashin Paris Club jaridar ta The Nation ta ruwaito shugaban kungiyar kwadugo ta kasa NLC Comrade Ayuba Baba na cewa a gargashin wani taro da kungiyar ta gudanar a birnin Abuja yana cewa shugaba Muhammadu Buhari bai kamata ya baiwa gwamnonin jihohi kashi na uku kuma na karshe na kudaden Paris Club da ake biyan su ba har sai sun bayyana dalla-dalla yadda suka kashe kudaden da aka ba su a can baya wajen biyan albashi da kudin fansho da allowance na ma'aikata har kuma kungiyar kwadagon ta buƙaci a bi kadin yadda aka kashe makudan biliyon naira wajen gyara wutan lantarki daga shekarar 1999 zuwa yanzu ba tare da samun nasara ba jaridar ta The Nation har ila yau ta ce kungiyar kwadagon ta nuna takaicin yadda yajin aikin malaman jami'a yi yake ce kicin yawa a ƙarshe sai jaridar Daily Trust wanda ta ruwaito kungiyar daliban jami'o'in Najeriya na kira ga kungiyar malaman jami'o'i ta ƙasa ASU da ta amince da rijiyar ta cimma tare da gwamnati na janye yajin aikin da take ciki a yanzu jaridar ta Daily Trust ta ruwaito kakakin kungiyar na ƙasa Bestman Okorofo na cewa kungiyar daliban za ta gana da shugaban kungiyar ASU Professor Biodun Ogunyemi Babangida Brim Murya Amurka
yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana
assalamu alaikum mai magana malam mai zanen hura gullu ina kira ga magoya masoya Buhari original ba photocopy ba kin mu kara dagewa da Buhari da addu'a Allah kara kare mu ne Allah tallafa mu Allah ba shi ikon cika alƙawarin da ya dauka kuma dukkan wani mutum mai ne da hannun agogo baya a wannan mulki na Buhari Allah mai rama shi baya dukkan wani mai tallafawa Buhari a wannan mulki Allah tallafa masa
assalamu alaikum sashin Hausa na murya America ni ne Sani Balak dake guru Hausa a jihar Yobe Nigeria ina kai kukana da gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha ya kamata ta roci samarin Najeriya samari suna zaune babu aikin yi gwamnatin nan kuma samari ne suka kina shan wahala ga kanna kowa san talaucin nan da ake ci kamar zan ba da example jiha ta jihar Yobe ni mutumin Zonsi ne Zonsi ma mutumin guru ne ga Allah ya ba mu tarin samari amma babu aikin ya kamata gwamnatin jiha da gwamnatin tarayya ta ba da tallafi akan harkar koyon sana'o'i
yanzu kuma ga labari a takeice
to a takeice a karan farko a matsayin sa na shugaban kasar Amurka Donald Trump zai jagoranci kasar a yau dinnan Litinin wajen tunawa da hare-haren da aka kai a biranen New York da Washington DC a shekara ta 2001 Trump zai yi hidimar tunawa da zagayowa ta 16 ta harin ta'addanci mafi muni da aka taɓa kaiwa a Amurka fadar shugaban Amurka ta White House.
Masu tsaro da kuma kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma cin anjima za mu sake dawowa. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatarwa da kuma ci Bahira Jine da ya hada mana shirin sai injinan mu malama Zainab Abdulrahman. Ni Mahmud Lalo ne ke cewa huta lafiya daga nan sashen wasu Amurka a Washington.